يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بان هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan a yau asabar 15 hijira tana da shekara 1446 wacce take daidai da 15 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuta. Wannan na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya karfi ibadunmu, amin. Malam tambaya ta ita ce, mutum zai iya yin sallar asham da liman idan an zo wutiri, in an zo wutirin ƙarshe sai ya tashi ya ƙara raka'a ɗaya bayan liman ya yi sallama, saboda yana son ci gaba da sallah a cikin dare, kuma yana son samun falalar idar da sallar asham tare da liman. To tabbas a hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya tabbatar da cewar duk wanda ya tsaya sallar dare tare da liman har liman ya idar bai yanke ya tafi ba, za a rubuta masa ladar wanda ya kwana yana sallah. Man qama ma'al imani hatta yansarifa kutiba lahu siyama layla, duk wanda ya tsaya sallar tarawih tare da liman da yanke ya tafi gabanin liman ya kare tarawihinsa ba har zuwa lokacin da liman ya idar gaba daya ya sallame, shi ma ya sallame tare da liman. Wannan falalar da zai fita da ita ce za a rubuta masa ladan wanda ya kwana yana sallah. To wannan mai tambayar yana so ya cika sau biyu ne, kaso na farko ya yi da liman a idar gaba daya ta yadda zai samu ladan wanda ya kwana yana sallah, kaso na biyu kuma yana sha'awar ƙarshen dare nan ma ya tashi ya samu alkhairin da ko alkhairan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara a ƙarshen dare, domin ƙarshen daren nan ya fi farkon daren falala. To yana so ya dace da falalar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara ta a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare, wanda hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana cewa idan ya zama saura ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, Allah maɗaukakin sarki yana saukowa sama ta ɗaya. Ya ce shin akwai mai tambaya bashi akwai mai addu'a in amsa masa, akwai mai neman gafara in gafarta masa. Wannan a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe. To mai tambayar nan yana so ya dace da wancan alkhairi na ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe. Yanzu tunda liman da zai yi tarawi kaga zai wuce. To idan ya yi wuturi tare da liman, shin zai tashi ne ya ƙaro raka'a guda, ya yi sallama sai ya zama wuturinsa ya sanya shi a ƙarshe, tunda yana so ya tashi ƙarshen dare ya yi sallar nafila. Kuma annabi ya ce a sanya sallar wuturi ya zama da shi za a rufe sallar dare. A cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, ij'alu akhira salatakum bil layl witra, ku sanya ƙarshen sallarku na dare ya zama wuturi. To yanzu idan ya yi wuturi da liman kuma yana so ya tashi ƙarshen dare ya yi sallar dare, kaga zai zamanto bai sanya wuturi ya zama shi ne ƙarshen sallarsa ta dare ba. To yanzu shin zai iya idan liman ya yi sallamar wuturi maimakon ya yi sallama ya tashi ya cikato raka'a ɗaya, kaga sai zama shi ba wuturi yau ba, nasa ya zama mai shafar. Sai zama idan ya ƙare sallarsa a ƙarshen dare ya rufe da wuturinsa, tunda annabi ya ce ku sanya ƙarshen sallarku ya zama wuturi, ma'ana da wuturi za ku rufe sallarku ta dare. To shin zai iya haka ko kuma zai sallama tare da liman? Ka ganye sallama tare da liman kuma ƙarshen dare ba hali ya yi, saboda annabi ya ce la wutirani fi laylatin, ba a wuturi biyu a dare ɗaya. Yanzu har ya sallame tare da liman, liman ya yi wuturi shi ma bi liman, liman ya yi sallama shi ma ya sallama, to kaga ko da ya tashi ƙarshen dare ba zai yi wuturi ba, saboda ya riga ya yi wuturinsa tare da liman. Yanzu tambayarsa ɗayan biyu ne, shin zai yi sallama tare da liman ko kuma zai tashi ya ƙaro raka'a guda, zai zama shi da ya yi wuturinsa ba tukunna? To malamai suka ce duk yanda ka yi daidai ne. Za ka iya idan liman ya yi sallama sai ka tashi ka cikato raka'a ɗaya, in ji Ibn Baz Allah ya masa rahama, sai ka tashi ka cikato raka'a ɗaya kai sai naka ya zama shafa'i, kenan kai har yanzu fa ba ka yi wuturi. Sai ya zama yanzu ba ka yanke sallah ba, ka yi sallah tare da liman har ya idar, kuma tunda kana so ka tashi ƙarshen dare ba matsala, sai ka tashi ƙarshen daren ka sai abin da Allah ya kaddara maka za ka yi sai ka rufe da wuri. Ya ce in kai haka ka yi daidai. Sannan kuma idan ka yi sallama tare da liman, in ka zo ƙarshen dare kawai sai ka yi ta raka'o'i biyunka kana sallama ƙarshe, ba sai ka yi wuturi ba, saboda ne ka riga ka yi wuturinka tare da liman. Ya ce duk yanda ka yi daidai ne. Yanda kai daidai ne, amma da yawa daga cikin malamai sun fifiki ta kai sallama tare da liman ɗin, zai fi amsa cewar ka yi sallarka tare da liman, ka ƙare tare da liman, za ana maka fatan samun ladan wanda ya kwana yana sallah. To sai zama ƙarshen dare kuma idan ka tashi ba sai ka sake yin wani wuturi ba, saboda ka riga ka yi wuturinsa a nan tare da liman. Amma inda za ka yi wancan na farko da muka faɗi nan ma babu laifi, malamai suna ga hakan daidai ne, wallahu ta'ala a'lam. Wannan na cewa assalamu alaikum ya malam, ina maka barka da shan ruwa, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin. Malam, ne hukuncin yaron da idan iyayensa suna masa faɗa sai ka ji yana ɗaga muryarsa yana mayar musu da martani shi ma cikin faɗa, malam, ne hukuncin haka a musulunci? Ina maka fatan alkhairi. Kuma malam, idan yaro ya yi laifi, idan babansa zai ɗauki mataki a kansa, sai ka ga iyayensa mata ba sa so a hukunta yaro shin hakan gata suke masa ko kuma hanyar sangarcewa ne ko kuma duk hukuncin da aka masa daidai ne ina maka fatan alkhairi ina buƙatar a saka yara na a cikin addu'a domin Allah ya shiryar mun da su nagode malam to tambayar tasa tana da bangarori guda biyu bangaren tambayar na farko dangane da yaron da mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna masa fada shi ma cikin fushi yana mayar musu cikin zafi to shi irin wannan yaro menene hukuncinsa kam a mahanga ta addinin musulunci wannan bangaren tambayarsa ta farko ce wannan yaro ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala domin biyayya wa iyaye biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saba wa iyaye saba wa Allah ne subhanahu wa ta'ala hatta iyayen nan ko da ba musulmi bane ba musulmai bane Allah madaukakin sarki bai maka umurni ka saba musu umurnin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa yaya dangane da iyayen su ko da ba musulmai bane su musu da'a su musu biyayya kawai inda ba za su musu da'a ba in sun sa su saba wa Allah nan la ta'ata lil makhluqin kima asiyatul qalib babu da'a da halitta wajen saba wa mahalici amma in ba umurni suka maka da aikata aiki na sako ba wajibi ne ka musu da'a koda kuwa kafure ne iyayen su ala ramu a karanto mana ayoyin a suratul luqman
wa wasaina lil قال بوالديه حملته أمه وهنا على وجهه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
waɗannan ayoyi da alaran mai karanta mana za mu ga umurni ne ubangiji yake cikin wasiyar da yake yi wa ɗan adam wa sainal insana Allah madaukakin sarki yace mun yi wasiyi wa ɗan adam biwali dai dangane da iyayensa guda biyu Allah wasiya yayi ta kanas dangane da uwa da uba ya kyautata musu ya musu da'a ya musu biyayya kar ya saba musu yanzu kenan idan da ya saba wa ɗaya daga cikin mahaifansa guda biyu ya saba wa Allah saboda Allah ne yayi wannan wasiyya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafo hikimomin da suka sanya yayi wannan umurni kai ko da ubangiji bai lissafo hikimomi ba matukar ya ba da umurni wa ɗan adam wajibi ne ya aiwatar da umurnin ubangiji subhanahu wa ta'ala to ballantana kuma ya lissafo hikimomi da suka sanya ya ba da umurni wa ɗan adam kan ya yi biyayya wa iyayensa guda biyu sai ya fi ƙarfafawa a ɓangaren mahaifiya saboda yadda take shan gwagwarmaya da wahala a yayin da ta dauki cikin ta har ta haife shi tana cikin wahala da gwagwarmaya da tasku yace hamalatu ummuhu wahnan ala wahmin mahaifiyarsa ta dauki cikin sa rauni kan rauni yau ciyan ciki gobe ciyan kai jibi ciyan baya gobe tashin zuciya gata ta ci abinci sai amai ba abin da take sha'awa sai warin masai duka wannan wahanan ala wahani wannan lokaci kuma kasa kawai take sha'awa to ta ci abincin nan da kake gani ba zai shiga mata ba in ta ci ta dinga amai to wahanan ala wahani rauni kan rauni wa fisaluhu fi amain kaga dawainiyar sa da wahalar sa bai ta kaita ga iya dawainiyar ciki ba har bayan an haife shi dawainiyar ba ta kare shayar da shi yi masa wanka kula da lafiyar sa yayi bacci bai yi duka hankalinsa yana san in yayi bacci tayi bacci idan ta afarte ba shi da lafiya ba ta da lafiya tana yana da lafiya tana da lafiya yana dariya tana dariya yana kuka tana cikin tashin hankali shine wa fisaluhu fi amai shi yasa Allah ya ce anishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir ka jinjina mun ka gode mun kuma ka jinjina wa iyayenka ka gode muku to kaga butulu ne zai zo iyayensa suna masa fada kuma shi ma yana daga musu murya wannan babban butulu ne kuma duk yanda zaka daga iyayenka murya wallahi zaka ga soyayyar nan da suke maka tana wallahi soyayyar da suke sautari da dama inda mala'ikan daukar rai zai ba wa uba ko uwa zabi a dauki danka ko a dauke ka wallahi zai ce a dauke shi wannan wani irin dani da bai san kiman iyaye ba mahaifinka ko mahaifiyarka suna maka magana kana daga sautinka sama da da sautin kaga wannan ba zai albarka wallahi rayuwarsa ba za ta yi albarka iyaye ba wasa bane kar ayi wasa da iyaye domin malamai suna cewa bayan haƙƙin ubangiji haƙƙin da yake zuwa mataki na biyu in ka dauki haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine haƙƙin iyaye shi yasa a gurare daban-daban idan ubangiji yayi magana kan haƙƙinsa haƙƙi na biyu da yake biyo baya da shi shine haƙƙin iyaye yasa cikin Qur'ani gurare ne guda 7 ubangiji yayi magana kan haƙƙin iyaye saboda haka iyaye ba abun wasa bane shi yasa Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma yace me wa sahibuhuma fid dunya ma'rifa inda iyayenka za su yi fito na fito da kai akan kai shirka da ni kai abun da baka da ilimi akan sa abun da ban umurce ka ba abun da ban sa ka ba ma'ana na sakon Allah anan Allah yace fala tu tai kuma kar kai musu da anan ma ba wai daga musu murya za kai sai ba zagin su za kai sai ba a'a kai musu magana mai taushi cikin sauki cikin lumana cikin fahimta a matsayin su na iyaye ko da ko iyayen ba mutane kirki ba ba su cancanci a daga musu murya ba su cancanci a saba musu ba ba su cancanci a ci mutuncin su ba ko da ma mutanen kirki ba shi yasa Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa in dai za ka yi hulɗa da su a duniya to ka musu kyakkyawan hulɗa ka musu kyakkyawan mu'amala ka kyautata musu mu'amala ko da ba musulmai ba ne nan sun umurce ka ka yi saba mu ka yi shirka da ni nan karka musu biyayya amma ba shi ke nuna cewa ka saba musu ba Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa haka Allah ya ce saboda haka wannan da da yake daga muryarsa wa iyayensa a yayin da suke masa fada gaskiya ya shiga hankali idan yana so yayi rayuwa mai dadi a duniya ta yi biyayya wa iyayensa idan kuma yana so rayuwarsa ta lalace al'amarinsa ya sukurkuce to ya ci gaba da saba iyayensa yana daga musu murya wallahi ba zai ga daidai ba wanda yake so ya ga daidai a rayuwarsa to ya kyautata wa mahaifansa yayi biyayya wa mahaifansa kar ya daga musu murya kar yayi fito na fito da su shine ai a cikin a'rafi Allah ya ce wala taqullahu ma uffin cikin surat Isra.
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
قومين كاشل مغانا جزاكا جايا موسى قومين كارن شنطا إن دي زي فاتا موسى رأي الله يا حنا كتركا جايا موسى شسا كما أكان شسي چه ولا تنهرهما كركا موسى ساوا ينزل كي ساوا وما هي فنطا هو كي ساوا وما هي فيتا كاسا باوا Allah ya ce in ka tashi musu magana ka gaya musu magana na karamci magana na girmamawa kana ƙasa ƙasa da muryarka a matsayin su na iyayenka da uwa da uba haka Allah ya ce a mu'amalantu saboda haka duk wanda yake so rayuwarsa ta yi kyau duk wanda yake so ya ga dadai to kar ya kuskura ya zama daga cikin masu saba wa iya kar ya kuskura yana daga muryarsa sama da na iyaye ya zama mai saukar da muryarsa mai kwantar da muryarsa a yayin da yake magana da mahaifinsa ko kuma yake magana da mahaifiyarsa wannan shi zai sa rayuwarsa ta yi albarka kuma ya ga daidai cikin rayuwarsa kuma ka sani duk abin da kai wa mahaifinka na sabawa ko kai wa mahaifiyarka na sabawa wallahi kai ma sai ƴaƴanka sun maka bashi ne ka dauka sai an biya muku wannan kaida ce kamata dinu sudanu kamar yadda kai kai ma za a rama haka za a maka yadda kai wa mahaifinka kai ma sai danka ya maka ko bajima ko badai ka rubuta ka aji yadda kai wa mahaifiyarka ko yadda kika yi wa mahaifiyarki ke ma sai yarki ta miki ko bajima ko badai ko da danka na cikin ka bai ma ba dan uwanka zai ma kaddari kai Allah bai baka haihuwa ba to ko bajima ko badai sai ka samu wani cikin ƴaƴan dan uwanka abinda kai wa mahaifinka ko mahaifiyarka sai sun rama mu kaida ce sannan kuma mutum ya je ya hadu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka iyaye a girmama su kuma ba abun wasa bane dole a yi musu da'a dole a musu biyayya sannan gabar tambayarsa ta ƙarshe cewar idan yaro yayi laifi ba yayi yunkurin daukan mataki a kansa zaka ga iyaye mata ba sa so dama haka suke iyaye mata suna da rauni kuma suna son ƴaƴa soyayyar da ta wuce kima wanda har wasu lokacin ma ba sa ganin laifin ƴaƴan nasu to shi kuma uba namiji shi tsayayye ne tsari da dama baya son wargi da wasa to saboda haka iyaye mata da za su ta kokarin shiga tsakanin uba da wajen ladabtar da ƴaƴansa wannan ba daidai bane saboda idan ɗan ya zamanto nagartacce su ne na farkon fara jin daɗi kafin wani ya ji daɗi idan ya zama kwantararre su za su fara jin zafi kafin wani ya zama idan ke ba za ki ɗauki mataki kan ɗanki ba so in uba ya tashi zai ɗau mataki bai kamata ki hana su ki sa ido ki kyale shi kuma ki ga abin da addu'a yanzu hana shi ɗin kamar kina so ɗan ya kwantare ne akwai matan da za ka ji suna kokawa cewar iyaye maza sun bar su da tarbiyyar ɗaya kuma yaro duk abin da zai yi uba ba zai tanka masa ba suna jin daɗin haka sai kuma Allah madaukakin sarki ya ni in taki da miji wanda yake tsaye kan ƴaƴa me sa ido kan ƴaƴa ki gode wa Allah wasu suna kokawa uban yana nan amma zaman kamar hu wallahi da yawa zaka ji wasu mata suna kokawa ne ba ruwansa in kun yi dan kanku in ba ku yi ba dan kanku kaga matan da Allah ya hore musu maza wanda suke tsayayyu masu sa ido kan ƴaƴa da tarbiyyar ƴaƴa su gode wa Allah wannan ni'ima ce ne bai kamata suna sace musu gwiwa bai kamata suna ba su tsefo ba taimaka musu ya kamata su yi saboda in ɗan ya zama nagartacce duka iyayen su za su fara jin daɗi kafin wani a gefe ya ji daɗi in kuma ya zama kwantararre ta ƙadari su za su fara jin zafi kafin wani a gefe ya ji daɗi saboda haka duk wani abu da uba zai yi ba zai yi don ya cutar da ɗanka ya kamata iyaye mata su san wannan a matakin farko sannan a mataki na biyu yana fata wannan yaro ya taso ya zama mutum nagartacce ne shi yasa yake kokari ladabtar da shi idan yayi abin da zai dace to saboda haka iyaye mata wannan soyayya da ake wa yaya kar ta hana idan sun yi ba daidai ba a nuna musu cewa ba daidai suka yi ba saboda su zamanto mutane nagartattu kuma masu tarbiyya waɗanda suke masu sanin ya kamata da kusan wannan tambayoyi sun ɗauke mu lokaci da yawa ina ga wannan ita ba tambaya ba ce bari mu karanta ta sai mu haƙura da wasu sai Allah ya yi gobe wannan na cewa assalamu alaikum malam Allah ya sa ka sha ruwa lafiya ina fama da ciwo tsawon shekara 15 a taya ni da addu'a bayan haka okay akwai tambayar ita me illar babban illar bambancin shaytan shaytanin mutum da na aljan to me wannan takardar namiji ne ko mace na bayyana cewar yana fama da matsananciyar jinya na tsawon shekaru 5 din ma namiji ko mace sannan kuma a ƙarshe yana tambayar cewar me bambanci tsakanin shaytanin mutum da kuma shaytanin aljani to wannan jinya da kake fama da ita ko kike fama da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya kawo saukin wannan jinya ubangiji ya sa shekarun da aka yi ana fama da wannan jinya an kankare zunubi ubangiji ya yaye ta gaba ɗaya ya jiyar da kai daɗi da lafiyarsa to gabar tambaya kuma da aka yi a takardar shi bambanci a takaice tsakanin shaitanin mutum da aljan cutarwar shaitanin mutum a fili take wanda shi kuma shaitanin aljan cutarwarsa a koyi take saboda ba za ka gan shi ba ido da ido to sai zamanto yana cutar da kai in ma ko a lafiyarka ko kuma a addini wannan shaitanin aljani ce shi kuma shaitanin mutum test to test ido da ido nan ne yake cutar da bawan Allah Allah ya tsiratar da mu daga shaitanin mutane da aljanu wallahu ta'ala a'lam sauran tambayoyi da ba mu samu mun karanta ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe saboda yadda lokaci ya tura za mu duba wani abu daga tafsiri gwargwadon abin da Allah ya hukunta kuma ya yassara za mu duba a jiya idan ba amince ba mun kammala tafsiri na aya ta 37 daga sura ta 2 wato suratul baqara a yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 38 daga ita wannan sura din
bismillahirrahmanirrahim
Na'am wannan ayar da Alaram mai karanta mana Allah madaukakin sarki har yanzu dai bai gushe ba yana mana kissar annabi Adam babanmu alaihi salam da matarsa Hawwa wato kissar dai har yanzu ba ta kare ba da saura amma muna waje dan karshe karshen kissa din Allah madaukakin sarki ya ce kulna bitu min hadanna muka ce ku gangara daga aljanna dukkan ku gabaki dayan ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan da shiriya za ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to fa duk wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. To irin wannan babu tsoro a tare da su dangane da abin da in sun mutu za su je su tarar a kabari ko kuma za su je su tarar a filin tashin kiyama ko kuma a hisabi. Wannan in dai sun bi shari'a ta babu tsoro a gare su dangane da abin da zai biyo bayan mutuwa. Wala hum yahzanun, sa'annan kuma babu bakin ciki tattare da su dangane da abin da suka bari a duniya na iyalai ko kuma abin da suka bari a duniya na gida, kadarori, arziki da dangi da sauransu. Da abin da suka bari a duniya babu bakin ciki dangane da abin da suka bari. Sannan abin da za su je su rista na bayan mutuwa, kama daga kwanciyar kabari, tashi ranar gobe kiyama, filin tashin kiyama, tsayuwa gaban Ubangiji, yin hisabi, to in dai sun bi shari'a ta babu tsoro tattare da su dangane da waɗannan abubuwa. To wannan ayar ɗan uwa ita ce aya ta kusa da ƙarshe da ta kunshi bayani kan kissar Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u da kuma shekaru. A nan Allah maɗaukacin sarki da ya ce kulna bihu minha jami'an, sai muka ce ku gangara daga aljanna ga baki ɗayanku. A baya idan za a tuna, Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kulna bihu ba'dukum li ba'din adu, sai muka ce ku gangara sashenku na gaba da sashi. To me yasa a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki bayan a baya ya mutu umarni su gangara ban ƙasa, to me yasa a nan ya sake maimaita umarni? Malamai sun yi ƙoƙarin fito da dalilin da ya sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan ayar bayan a baya ya yi umarni su fita daga aljanna su sauka ban ƙasa su je su rayu. Wace hikima ta sa Ubangiji a nan ya sake maimaitawa? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da hikimomi. Wani sashe daga cikin malamai suka ce a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita wannan umarni na Annabi Adam da Hawwa'u da Shaiɗan duka su gangara ban ƙasa don ya ƙara ƙarfafa wannan umarnin nasa. Domin ya ƙara ƙarfafa wannan umarnin nasa. Kamar kai ne ka ce wa mutum shigo, a yin ka faɗa ka saƙon ya isa. Shigo, shigo mana, shigo. In ka maimaita kamar kana ƙarfafa ya shigo ɗin, ko ba haka ba. Ko kuma fita, a yin ka ce fita saƙon ya isa. Ko da baka maimaita ba saƙon ya isa. To amma akan ce fita, fita mana, fita mana, a maimaita. Maimaitawan na nuna ƙarfafa umarni da kake ba shi na ya fita. To wasu daga cikin malamai suka ce maimaita wannan umarni na Ubangiji cewar ku sauka ga baki ɗayanku ban ƙasa bayan a baya ya yi wannan umarni, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙarfafa umarnin nasa. Kenan Ubangiji yana jaddadawa, yana ƙarfafawa, kamar yadda ya ba ku umarni a matakin farko, yanzu a mataki na biyu yana ƙara jaddada wannan umarni nasa akan ku sauka ban ƙasa. Wannan yake nuna la mahalata, dole kawai ku sauka. Don Ubangiji bayan ya yi umarnin ya sake maimaita umarni. Wannan ya nuna ƙarfafawa daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da sauƙansu ban ƙasa. Wannan hikima ta farko kenan da malamai suka ambata. Sannan wasu daga cikin malamai sun ambaci wata hikima daban ba wannan ba, da ta sa Ubangiji a nan ya sake nanata wannan umarni na sauka ban ƙasa dangane da Annabi Adam da Hawwa'u da Ubangiji ya yi musu wannan umarni na su sauka ban ƙasa. Suka ce wannan umarni ya ƙunshi wani hukunci daban, wancan umarni shi ma ya ƙunshi wani hukunci daban. Wancan umarni da Ubangiji ya bayar a matakin farko, ya yi umarnin a sauka ban ƙasa, amma yana isharawa Annabi Adamu cewar idan ya zo fa ban ƙasa ya sani yana da maƙiya. Shi yasa Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu, wa qulna ihbitu minha wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Haka ayar take, ayar baya wa qulna ihbitu wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Umarnin farko ana masa ishara cewar sashe su sauka ban kasa alhali su fasani cewar sashen su sun ɗan adam abokan gaba ne da shaytanu shaytanu kuma abokan gaba ne gare su wannan ishara ce ubangiji yake miki umurnin nan kuma da ubangiji ya bayar na biyu yana musu umurnin su sauka ban kasa kuma yana nuna musu cewa shari'ar sa tana nan ta kowane umurni yana da muhallinsa wancan ana ankarar da su cewa suna da abokan gaba nan kuma ana ankarar da su cewa shari'ar ubangiji za ta zo ba haka nan za su sauka su je su zauna tara guje ba a ubangiji zai turo musu sakonninsa zai turo musu bayanai kan yadda yake so su bauta masa kar yadda za su aiwatar da ibadarsa shine bayanin cewar qulna bitu min hadal nar wannan hikima ta biyu kenan da malamai suka ambata to sai hikima ta uku wacce gaskiya mai rauni ce da wasu daga cikin malamai suka ambata suka ce umurnin farko da ubangiji yayi cewa wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu kuma muka ce ku sauka ban kasa sashen ku na gaba da sashi wannan saukowa ne daga gidan aljanna zuwa sama ta daya sai kuma wannan umurni da ubangiji yayi na biyu qulna bitu min adamian nan kuma umurni ne su sauko daga sama ta daya zuwa ban kasa to amma wannan babu dalili a kansa sai zaman to dai muna nan a bayani na farko ya fi fito da waɗannan umurni guda biyu na ubangiji cewa umurni na farko da ubangiji yayi akan su sauko ban kasa da ya biyo baya da umurni na biyu ƙara jaddadawa ne da ƙarfafa kuma wannan abu ne wanda yake sananne a cikin magana na ɗan adam ba nan gurin ƴan uwa Allah madaukakin sarki yace qulna bisu min hadamia sai muka ce ku sauka ga baki ɗayan ku daga ina za su sauka daga aljanna wannan ya nuna aljanna tana can sama tunda aka ce su sauka kaga aljanna na can sama kenan malaman da ko mutanen da suka tafi kan cewar aljannar da aka ce annabi adam alaihi salam ya zauna shi da matarsa hawwa'u ba ita ce aljannar da aka tanadar da ita ga mu'minai ba wannan zai mayar da martani gare su da ubangiji ya ce ku sauka ga baki ɗayan ku wannan na nuna cewar asalin aljanna ce da ubangiji ya tanade ta ga bayinsa na kwarai shi yasa ya ce ku sauka ga baki ɗayan ku sai ubangiji subhanahu wata'ala ce fa inna ya'tiyannakum minni hudan idan da shari'a za ta zo muku daga gare ni anan gurin hudan shari'a ta zo na kira in an ce na kira abinda ake nufi da na kira ita ce suna wanda yake gama gari in an ce suna gama gari shine sunan da duk wani jinsi da ake magana a kansa zai shiga ƙarƙashin sunar bari mu buga misali dan dai idan na ce mutum duk wanda yake masallacin nan za a iya ce masa mutum kaga kenan mutum suna ne wanda yake ne gama gari amma idan na ce alaramma fa za mu ce ma duk wanda yake masallacin nan alaramma ga wanda za mu ce alaramma in na ce baba ahmad kowa ya san baba ahmad to amma idan na ce mutum kowa za a iya gaya masa to wannan shi ne a larabci ake kiransa da nake suna wanda yake gamannen suna wanda yake gama gari wanda za a iya samun jinsi da yawa su shiga ƙarƙashinsa to a nan gurin kalmar hudan ta zo na kira wato gama garin suna me yasa ubangiji ya zo da ita a matsayin gamanniya wacce take na kira bai zo da ita ayyananniya sananniya ba malamai suka ce dalilai ne guda biyu yasa ubangiji ya zo da kalmar hudan a matsayin na kira wato gama garin kalma ko gama garin suna dalilai ne guda biyu dalili na farko daga cikin manufa na ambaton kalma ta zamanto gama gari a larabci don a nuna girman wannan abu kenan yanzu ubangiji ya zo da wannan suna na shari'a gama garin suna don ya nuna maka girman shari'a a gurinsa kenan shari'a na da girma gurin ubangiji shi yasa a nan gurin ya ambaci shari'a da suna wanda yake mai faɗi suna wanda yake gama garin suna don ya nuna mana mu bayansa cewa shari'a tana da kima tana da daraja tana da girma a gurin ubangiji subhanahu wata'ala Don haka ne za mu fahimci cewa duk wanda Allah ya masa tausiki da shari'a ya samu abu mai girma. Duk wanda ya zama shiryayye, ya zama mutumin kirki, to wannan yana dauke da abu wanda yake mai girma a gurin Ubangiji. Shi yasa anan Ubangiji ya kira, ya ambaci wannan kalmar da suna wanda ke nuna girman suna ko girman abu, girman shari'a. Ya ambaci shari'a da suna mai nuna girmanta, ta yadda duk wanda Allah ya masa tawfiki da shari'ar zai zama ya siffanta da siffa wacce take mai girma. Wannan dalili na farko kenan da ya sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kalma ta shari'a, ambato wanda yake gama garin ambato. Ina fata mun fahimta. Sai dalili na biyu da ya sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalmar da shari'a da kalma wacce take gama gari, wato gamammiya, don kowane jinsin shari'a shiga karkashinta. Kar a takaita shari'a ta Alkur'ani, in ta zo maka ka rike ta to kayi rabo. Shari'a ta sunna, in ta zo maka ka rike ta kayi rabo. Shari'a daga gurin manzon Allah, shari'a daga gurin sahabbai, shari'a daga gurin tabi'ai, shari'a daga gurin malamai, duk inda shari'a ta zo maka ka rike ta kayi rabo. Shi yasa aka zo da ita gamammiyar kalma, ta yadda duk ta inda ta zo, in dai shari'a ce daga gurin Ubangiji, ka rike ta to kayi babban rabo duniya da lahira. Shi yasa a nan gurin ta zo gamammiyar kalma. Ina fata mun fahimta. Shine ma'anar fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Wannan ƴan uwa yana nuna mana cewar shari'a daga gurin Ubangiji take. Shi yasa ake fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Idan shari'a ta zo muku daga gurina, kenan idan shari'a ta zo daga gurin wani wanda ba Ubangiji ba, ba sunanta shari'a. Wacce ce shari'a? Ita ce wacce ta zo daga gurin Ubangiji. Wannan yana nuna mana kenan duk wanda yake so ya bi shari'a ya zama shari'ar daga gurin Ubangiji. To shari'ar da ta zo daga gurin Ubangiji a ina ake samun ta? Cikin Alkur'ani da Sunna. Kenan yanzu shari'ar da ba a same ta daga Alkur'ani da Sunna ba, ba daga gurin Ubangiji take. Ina fata mun fahimci wannan bayani. Abu na biyu da za mu fahimta daga wannan gabar da Ubangiji ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan, idan shari'a ta zo muku daga gare ni, faman tabi'a hudaya, duk wanda ya bi shari'a ta, fala khawfun alayhim, babu tsoro a kansu kuma babu baƙin ciki tare da su. Za mu fahimta karkashin wannan cewar ba a bauta wa Allah sai da shari'arsa. Kenan ba a bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta. Abin da Allah ya shar'anta wannan shine ita ce shari'arsa. Saboda haka ba za ka bauta wa Allah ba sai da shari'arsa. Shari'ar Allah kuma ita ce abin da ya shar'anta, ko kuma manzansa ya shar'anta. Kenan anan za mu fahimta ƴan uwa, duk wanda ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da abin da ya shar'anta ba, baya kan shari'a. Ina fata mun gane. Duk wanda ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da abin da ya shar'anta, tunda ya ce in shari'a ta zo muku daga gare ni, kenan yanzu abin da za ka bauta wa Allah in ba daga gurin Allah ya zo ba, wannan ba a kiran shi shari'a. Duk wata ibada da bawa zai yi a ban ƙasa, in ba Allah ne ya mishi umurnin wannan ibada ba, ba manzon Allah ne ya mishi umurnin wannan ibada ba, wannan abin da ya aikata ba sunansa shari'a ba ɓata. Don kishiyar shari'a ita ce me? Ita ce ɓata. To yanzu wanda ya bauta wa Allah da abin da ya zo daga gurin Allah, wannan shi ne yake kan shari'a. Amma wanda ya bauta da wa Allah da abin da ba daga gurin Allah zo ba, wannan ba shari'a ba ne ɓata. Shi ne ma'anar fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Inda shari'a za ta zo muku daga gurina, duk wanda ya bi shari'a ta, kenan in ba daga gurin Allah ba ce, ba shari'a sunanta. In kuma daga gurin Allah ce, to wannan sunanta shari'a. Wannan yake nuna mana illar bid'a, domin bid'a ba daga gurin Allah take ba, subhanahu wa ta'ala. To abu na ƙarshe a wannan gabar ƴan uwa, da Allah ya ce idan shari'arsa ta zo mana, duk wanda ya bi shari'arsa, wace fa'ida zai fita da ita? Fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, fala khawfun alayhi, duk wanda ya bi shari'ar Ubangiji babu tsoro tare da shi. Tsoro wane irin tsoro? Mun yi bayani, tsoro na abin da zai je tarar bayan mutuwarsa, abin da zai tarar cikin kabarinsa, na azabar kabari, na duhun kabari to kar ya tsorita in dai ya bi shiriyar ubangiji to ubangiji subhanahu wata'ala zai amintar da shi daga duhun kabari in dai ya bi shiriyar ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala zai amintar da shi daga azabar kabari in dai ya bi shiriyar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji zai amintar da shi daga matsewar kabari in dai ya bi shiriyar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji zai amintar da shi daga kewa na cikin kabari shine fala khaufun alaihi wannan yake nuna mana fa'idan bin shiriyar ubangiji wannan a kabari ko sannan kuma ranan gobe kiyama in dai bawa ya bi shiriyar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji zai tseratar da shi daga firgicin ranan tashin kiyama in dai bawa ya bi shiriyar ubangiji ubangiji zai tseratar da shi daga tsananin zafi da bayi za su samu kansu a cikin ranar tashin kiyama domin a ranan rana za ta zama tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu daya ba kwakwalwar mutane kwakwalen mutane suna tafarfasa kamar yadda tukunya take tafarfasa a kan wuta gumi zai haɗe wani gaba ɗayansa ma baka ganinsa yadda ka san kogi aka tsungula shi gumi ya cinye shi gaba daya saboda me saboda tsananin zafi na rana to amma fa shi wanda ya bi shiriyar ubangiji subhanahu wata'ala ya aminta daga wannan zafi na rana shine fala khaufun alaihim babu tsoro a kan na firgicin ranan tashin kiyama na wahalhalun ranan tashin kiyama na bala'i da bayi za su haɗu da su a filin tashin kiyama shi bala khaufun alaihim babu tsoro dangane da wannan wahalhalu na ranan tashin kiyama sa'annan kuma fala khaufun alaihim babu tsoro akan su dangane da hisabi da za a musu gaban ubangiji shi ba tsoro akan su sannan fala khaufun alaihim babu tsoro akan su cewar za a azabtar da shi da su ni wanda ya bi shari'ar ubangiji wannan abin da ayar take nufi kan daga cikin fa'idoji na din shari'ar ubangiji bawa zai tsira ya aminta daga duk wani bala'i da kabari ya kunsa da kuma duk wata fitina da filin tashin kiyama take dauke da shi sannan kuma uwa uba zai aminta daga azabar wutar jahannam matukar ya bi shari'ar ubangiji wannan fa'ida ta farko ce dangane da bin shari'ar ubangiji sai fa'ida ta biyu walahum yahzanun sannan kuma duk wanda suka bi shari'ar ubangiji a lokacin da mutuwa ta zo musu ba su da bakin ciki dangane da iyalansu da za su tafi su zai cewar a kar yana zai tafi zai bar kananin yaya kananin yayan nan fa za su tozarta kananin yayan nan fa rayuwarsu za ta shiga garayi a kar yayi bakin ciki in dai ya bi shari'ar ubangiji ya kwantar da hankalinsa kar yayi bakin ciki ubangiji shine wakilinsa cikin yayansa ubangiji shine wakilinsa cikin iyalansa wannan alkawari ne na ubangiji subhanahu wata'ala hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ya kiyaye Allah yake kiyaye dokokin Allah kenan bin shari'a Allah shine kiyaye Allah to in ka bi shari'a Allah ka kiyaye Allah to Allah madaukakin sarki shi ma sai ya kiyaye ka ta yaya zai kiyaye ka ya kiyaye maka bayan ka ta yadda iyalanka ba za su tozarta ba ƴaƴanka ba rayuwarsu ba za su shiga garari ba bayan rasuwarsa sai ubangiji ya zamanto shine wakilinka cikin iyalanka cikin ƴaƴanka shine walahum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba dangane da iyalai da za su tafi su zai wannan na farko ke na biyu walahum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba dangane da duniya da za su tafi su batta kar mutum ya ga yana cikin daula yana cikin walwala yana cikin ni'ima zai bar ta ya tafi rayuwar da bai sanya take ba a kar ya bakin cikin barin wannan rayuwa ta duniya dan rayuwar da zai je ya tarar din ni'imar da yake ga yana cikin ta a duniya rayuwar da zai je ya tarar ta ninka saboda haka kar ya bakin cikin abin da zai tafi ya rasa wannan fa'idar shari'a ta biyu ke Imam Sa'idi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani duk da cewa ya ɗan ɗau lokaci da rasuwa ya doshi shekara 30 da rasuwa amma yana da tafsiri takaitaccen tafsiri kuma mai ma'ana wanda ya kira shi da Taisirul Karimir Rahman fi tafsir kalamil mannan ya ambaci fa'idodin shari'a in bawaye da shari'a ta ubangiji zai samu fa'idoji guda hudu imamu sa'di ya ambaci fa'idoji guda hudu da bawa zai dace da su idan ya bi shari'ar ubangiji to amma ina ga lissafo wadannan fa'idoji guda hudu lokaci ba zai ba mu dama ba amma dai cikin hudun yanzu mun ambaci biyu da wannan ayat ta mu ta ambata to akwai wata aya daban kuma da ta ambaci sauran biyu idan har mutum ya bi shari'ar ubangiji bayan biyun da muka ambata yanzu akwai kuma wasu biyu doriya kan wadannan biyu da bawa zai rabauci ya dace da su wanda idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe za mu duba sauran biyun bayan wadannan biyu da muka kalla saboda sanarwa da committee take da shi committee da take kula da ciyar da dan uwan mu da suke tare a gidan yari da kuma hidima ta marayu za mu bata dan mintuna wakilin committee din zai zo mana jawabi na asusun committee din da kuma tallafi da ya shigo asusun committee din bismillah
الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليكم وأن لوكشي دومن شي قبل السنة ديونقوا حالا لا أكيد شكير إن شمقن دمتانيس كباروا الله يساك على الكيري a baya muna da naira 37,650 sai kuma daga kwana uku zuwa yau mun samu ƙarin kuɗi Zayyana Adamu ya turo naira 100 sai Bashir Yu ya turo naira 4000 sai Abdullahi Tahir ya turo naira 1000 sai Abubakar ya turo naira 500 sai Aminu baba ya turo naira 2000 sai Fatima ta turo naira 500 sai Awwalu Aminu ya turo naira 1,500 sai Nura Usman ya turo naira 5,000 sai sauran wanda suka rage wanda ba suna wannan ya turo naira 2000 wannan ya turo 500 wannan ma ya turo 500 wannan ma ya turo 500 wannan ya turo 1,000 wannan ma ya turo 500 wannan ma ya turo 2,000 wannan ma ya turo 1,000 wannan ma ya turo 2,000 sai wannan na ƙarshe shi ma ya turo naira 5,000 yanzu asusu yana da naira 67,250 Allah ya saka da alkhairi sannan akwai wata mata ran da aka zaga a cikin masallaci yanzu ma za a zaga na manta ban sanar ba dan haka za a zaga mutanen cikin masallaci an samu naira 6,000 da wani abu wata mata ita kuma ta turo 5,000 shine aka hada 11,000 da wani abu a lokacin da aka zaga ya Allah ya saka da alkhairi ta ce a sata addu'a da ita da ƴaƴanta sannan bangaren mata a wancan karin sun turo naira 2,500 sannan yau ma sun turo naira 2,500 dan haka Allah ya saka musu da alkhairi baki dan su sannan sai kwamati sun ce a ƙara yi wa mutane godiya irin kokarin da suke yi Allah ya saka wa kowa da alkhairi sannan kuma akwai dama kaya da ake tarawa saboda akan je ziyara gidan firzun din idan mutum yana da wasu kayan sa ko sagi ko wanda yake samu masu kyau akan kawo a tara a masallaci sai a je a raba musu sannan a cikin firzin kamar yadda muka sani akwai bangaren mata su ma idan aka samu na mata din ana bukata idan aka kawo duk wanda aka samu daga cikin wakilan nan za su karba akwai Malam Suleiman Attahir shi ma yana karba akwai Bakura Pharmacy shi ma za a iya bashi sannan akwai Shehu Dan Kasa shi ma za a iya bashi akwai Wadatar Money Show shi ma in aka bashi insha Allah zai iso sannan sai mu da muke masallaci da Ismaila Ibrahim Ismaila Abu da sauransu duk idan aka kawo nan ce muku insha Allah zai isa hannun yanda ya kamata da fatan Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya saka da alkhairi ina ga muna da wajen minti 5 don haka saboda masu bukata sun ce mallam ya sasa addu'a bisa taimakon da suka yi Allah ya sa masa amizani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa wadanda suka taimaka suka sanya gudunmawar su muna muku addu'a ta fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka muku da mafutuci ya nauyaya mizanin ku da wannan gudunmawa da kuka bayar akwai mantuwa da mai sanarwa yayi za mu bashi minti daya
assalamu alaikum na manta abin faɗi aka wannan baba sai yanzu da wani ya tambaye ni number account din shine 21 sai 79 sai 55 sai 95 sai 41 shine suna Suleiman Attahir zan faɗa da Hausa 2 1 7 5 5 9 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank 2 1 7 5 5 9 9 4 1 Zenith Bank Suleiman Attahir Allah ya saka da alkhairi
to dan uwa Allah ya saka da mafificin alkhairi hakika muna ganin gudunmawa daga gurin dan uwa Allah ya nauyaya mizanin ku da wannan gudunmawa da suke bayarwa babban fata da muke shine waɗannan dan uwa namu na gidan yari da muke nuna damuwa gare su muna musu fatan Allah ya shiryar da su muna fata wannan hidima da ake musu ta zamanto sababi da sila na shiriwarsu ta yadda idan sun fito rayuwarsu za ta canja gaba daya kusan wannan ɗan uwantaka da muke nuna muku da tsaya a iya su ci abinci mai daɗi ku ci abinci mai kyau ku sa sutura mai kyau ba muna fatan ku shiryu abubuwan da sashe daga cikinku suka aikata yasa aka kai su wannan gida na kaso muna fata da zamanto an dauki izina an dauki darasi kuma an canja rayuwa gaba daya ta yadda shiriwar ku ta kuma na komai Allah ya datar da mu gaba daya wadanda suka taimaka muna musu addu'a ta fatan alkhairi Allah ya albarkaci dukiyar su Allah ya albarkaci rayuwar su Allah ya albarkaci zuriyar su Allah ya karba daga gare su Allah ya nauye mizanin su a yau an kawo mana qur'anai guda 2 akwai babban qur'ani sabo akwai kuma qur'ani wanda an dan yi amfani da shi amma kuma shi din ma ba abin da ya tafi daga gare shi bugun Madina duk dai karkashin sanarwa da aka yi shekaran jiya da shekaran jiya waccar wannan qur'anai guda 2 za mu danka su hannun shehu dan kasa ya ajiye mana su idan bukatar ta taso za mu wayace shi an kuwa abinda muka fada waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan karatu da muka yi Allah ya nauye mizaninmu da shi Allah ya sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukan mu. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya biya mana dukkan buƙatun mu. Ubangiji ka san buƙatun kowane ɗaya daga cikin mu. Ya Ubangiji ka biya wa kowane ɗaya daga cikin mu buƙatarsa. Duk wani wanda ke da damuwa a cikin mu ko yake cikin matsala, Ubangiji ka sani ka yaye masa. Duk wani wanda ke fama da jinya Ubangiji ka sani ka ba shi lafiya ka sanya jinyar sa ta zamanto kafara gare shi ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci rayuwar zuriyar mu ka sanya mu mu zaman to masu albarka a duk inda muke ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa ta mu ka shiryar da shugabannin mu ka dora su kan tafarki na dadai ka sanya tausayin mu cikin zukatun su abubuwan da suka fi karfin mu ubangiji ka iyan mana ya ubangiji ka kariyar mana da farashin abubuwan masarufi kamar yadda ka kariyar mana da farashin abinci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته